quand je resterai tout au clair. The Voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 25 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baballe da kanin labarai.
Isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin harhara ta sama kan yankin Gaza da Hamas ke da iko da shi cikin daren jiya Talata. Fadar White House ta ce yayi wurke kira da tsagaita bude wuta a yakin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas. Jihohin Amurka 33 sun yi karar kamfanin Meta, inda suka zarge shi da yin illa ga lafiyar kwakwalwar matasa.
To kallon labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa yayin da jakadan Palestino a Najeriya ke bayyana cewa rigimar su da Isra'ila ba ta addini bace, ta yankin kasa ce, wasu na ganin lallai akwai 'yan Najeriya da basu fahimci al'amarin ba.
Waɗansu ba su sani ba, suna cewa wannan rigima na addini ne ko kuma na kabilanci ne tsakanin Jewish da Palestina ko kuma tsakanin Muslim da Krista. Ba haka ba ne. Yerushalima Musulmi suna 18.1%, Krista suna 1.9%.
Za kuma a ji cewa kamar dai yadda suka saba, 'yan bindiga sun tafka wata mummunar ta'asa a yankin birnin Gwarin jihar Kaduna.
Bayan wancan hari da aka kai a masallaci inda aka kashe limamin wurin tare da wani mutum da kuma guda biyu da suke karɓar magani a asibitin birnin Gwari, da yammacin yau Talata waɗannan 'yan ta'adda sun kai hari ga bagoma.
To Allah shi kyauta, kamar kowace safiyar ranar Laraba, yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faris Sanyina ke gabatarwa. Inda yau shirin zai dubi ƙorafin hukumar zaben Najeriya mai cewa yadda kotunan ƙararrakin zaɓe ke yanke hukunci na shafar ayyukanta. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin harhara ta sama kan yankin Gaza da Hamas ke da iko da shi cikin daren jiya Talata. Cikin su har da wani sansanin 'yan gudun hijira da ke gabar teku, yayin da jami'an Palestino suka ce an kashe ɗaruruwan mutane, yayin da ta jinkirta mamaya ta ƙasa zuwa yankin Palestinawa mai shan hare-hare da nufin kawar da ƙungiyar Hamas. Rundunar sojin Isra'ila ta ce hare-haren da ta kai ta sama sun lalata wurare sama da 400 a cikin sa'o'i 24 da suka wuce, bayan da ta kai hari 320 kwana guda gabanin nan. Ma'aikatar lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce aƙalla mutane 704 ne suka mutu, ko da yake ba iya tantance adadin waɗanda suka mutu ba. Ma'aikatar lafiya ta Palestina ta ce a jiya Talata adadin waɗanda suka mutu a Gaza sakamakon rikicin na fiye da makonni biyu ya kai aƙalla mutane 5,791, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da tsagaita wuta a Gaza, matakin da ya sa Isra'ila ta yi kira da ya yi murabus. Fadar White House ta ce ya yi wurin ta yi kira da tsagaita buɗe wuta a yakin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas. Kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya faɗa wa manema labarai a fadar White House a jiya Talata cewa tsagaita buɗe wuta a wannan lokaci zai amfani Hamas ne kawai, wacce ta yi garkuwa da fararen hular Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Harin dai ya yi sanadin mutuwar mutane 1,400 a Isra'ila, sannan kuma ga rahotannin dubban Palestinawa da aka kashe a Gaza. Kakakin NAC bai yi watsi da dakatar da ayyukan jin kai ba, don ba da damar kai ƙarin kayan agaji ga dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira a Gaza. Gabanin harin ƙasa da ake saurari sojojin Isra'ila za su kai a Gaza, Karbi ya sake nanata hasashen ƙarin asarar rayukan fararen hula.
This is war. It is combat. It is bloody.
Wannan yaƙi ne, ana zubar da jini, ya yi muni, kuma zai dagule sosai, sannan fararen hula da basu ji ba basu gani ba za a ji wa rauni a gaba. Na so a ce na gaya muku wani abu daban, na fata dama hakan bai faru ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Dan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Tom Emma ya janye takararsa ta kakakin majalisar wakilan Amurka a jiya Talata, wanda shine kuma baya ga 'yan majalisar da suka shafa makonni uku suna gwagwarmayar cike gurbin babban makami a gwamnatin Amurka. Matsayin kakakin majalisar wakilai ya kasance babu kowa tun ranar 3 ga watan Oktoba da ya wuce, lokacin da dan majalisa Kevin McCarthy ya zama kakakin majalisa na farko da aka tsige daga mukaminsa. 'Yan jam'iyyar Republican guda 8 sun haɗu tare da 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat su 212 suka kada ƙuri'ar tsigewar. Wani bangare na masu ra'ayin riƙau na jam'iyyar Republican ba su ji daɗi ba ga McCarthy na amincewa da kware-kware kasafin kuɗi na gajeren lokaci da ke ba gwamnati kuɗaɗe don ci gaba da buɗe ta bayan wa'adin 30 ga watan Satumba. Jiya Talata, Emma ya kayar da sauran 'yan takara 8 a zagayen zaben da aka yi a Asirce.
To, an ji ba kaɗan Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda jakadan Falastinu a ƙasar Abdullah Shawesh ya bayyana cewa rigimarsu da Isra'ila ba ta da nasaba da addini, rigima ce kan ƙasa. Ya ce gwagwarmayar da Falastinawa ke yi na da kamanceceniya da fafutukar neman ƴanci da ƙasashen Afirka suka yi. Yana mai bakin cikin rasa ɗumbin rayuka da aka yi a yankin. Daga Abuja, ga Nasir Adamu Ilhikaya da cikakken rahoton.
The total number of the murders since October 7th reached 5,791.
Daga ranar 7 ga watan nan na Oktoba, adadin waɗanda suka mutu a Gaza sun kai 5,791, inda ciki ma akwai yara 2,360, mata 1,421 da kuma tsoffi 217. In ji jakada Shawesh a taron manema labaru a ofishin jakadancin Falastinu a Abuja.
While 16,297 citizens sustain a various level.
Falastina 16,297 sun samu raunuka daban-daban, inda fiye da 2,000 ke karkashin rugazun gine-gine da ake ta faman ceto su. Abdullah Shawesh ya zayyana gwagwarmayar da suke yi ta neman kwatar ƴanci ce ba faɗan addini bane, kamar yadda ya ce musamman wasu mabiya addinin Kirista a Najeriya ke ɗaukar Falastinawa matsayinsu na Larabawa duk musulmi ne. Alhali suna da mabiya addinin Kirista don cikin hare-haren Isra'ila ma ta ruguza wata tsohuwar majami'a mai tarihi a Gaza. Shawesh ya kara da cewa kamar yadda kasashen Afirka suka yi gwagwarmayar samun ƴanci daga 'yan mulkin mallaka, haka nan Falastinawa ke yunkurin samun ƴanci da ya ce sun rasa tun 1948.
The aid truck that entered to Gaza constitute only 3% of the daily rate of
Jakadan ya ce duk kayan agajin da ake shigowa da shi Gaza daga mashigar Rafah ta Masar ba su fi biyan bukatar kashi 3 cikin 100 na jama'ar Gaza ba. Shawesh ya ce Najeriya na da gagarumar gudunmawar da za ta bayar wajen cicibar neman ƴancin Falastinawa. Yana mai godewa 'yan Najeriya da irin goyon bayan da suke bawa ƙasarsa. Da aka tambaye shi ko Hamas ba 'yan bindiga ne masu saba doka da oda ba, jakadan ya ce gasa wa Falastinawa aya a hannu ya kawo kafuwar Hamas a 1987, inda ba ƙungiyar gabanin nan tun mamaye yankin Falastinawa. Azantawa da na yi da shi sakataren kungiyar Kristoci ta Najeriya rashin arewa ta tsakiya Pastor Samuel Ayers Dole ya ce nuna tsana ga Falastinawa don bambancin addini ba daidai ba ne.
Abubuwan da ke faru a ƙasar Urushalima da Gaza ba mai kyau ba ne. Jama'a da yawa ake ta kashewa dare da rana. Waɗansu ba su sani ba, suna cewa wannan rigima na addini ne ko kuma na kabilanci ne tsakanin Jew da Falastina ko kuma tsakanin Muslim da Krista. Ba haka ba ne. Urushalima musulmi suna 18.1%, Krista suna 1.9%, Jews suna 73.6%. Ko duk da wannan da abin addini ne, faɗa ne ake yin saboda tattalin arziki da kuwanci.
Hakika, tattaunawa da ma muhawara mai zafi kan halin da ake ciki a Gaza na daga manyan darussan da 'yan Najeriya ke wuni su tashi da shi, inda wasu ra'ayinsu kan zo iri ɗaya, wasu kuma su tashi dutse hannu riga ko ko su yi harshen damo. Nasiru Adamu Ilhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, gaida Nasiru, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hafiz da kashi na biyu na labaran duniya.
Jihohi 33 na Amurka sun yi ƙarar kamfanin Meta inda suka zarge shi da yin illa ga lafiyar kwakwalwar matasa ta hanyar sawa a jarabtu da dandalin shafukansa na sada zumunta. An shigar da ƙara a jiya Talata a kotun tarayya a Auckland da ke jihar California, inda suka zargi kamfanin na Meta cewa yana sane da sanya wasu abubuwa da ake jarabtuwa da su a dandalolinsu na sada zumunta kamar su Instagram da Facebook, kuma ya tattara bayanan yara 'yan ƙasa da shekara 13 ba tare da amincewar iyayensu ba, wanda ya saba wa dokar tarayya. Wani bincike ya nuna cewa matasa suna amfani da dandalolin sada zumunta na Meta da ke da alaƙa da damuwa, rashin bacci, fargaba, tangarɗa ga harkokin ilimi da na rayuwar yau da kullum, da kuma wasu munanan sakamako, in ji ƙorafin. An shigar da ƙarar ne bayan binciken da Meta ta yi a shekarar 2021 ya gano cewa kamfanin yana sane da illar da Instagram ke yi ga matasa, musamman 'yan mata. Daga ƙarshe, gwamnatin ƙasar Pakistan ta amince da wasu matakai na samar da cibiyoyi da dama na mayar da dubban ɗaruruwan 'yan Afghanistan da ke zaune a ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, waɗanda suke shirin kamawa, tare da mayar da su zuwa Afghanistan daga watan gobe, kamar yadda BOA ta rawaito. Amincewa da shirin mayar da baƙin haure 'yan ƙasashen waje yana zuwa ne gabanin wa'adin ranar 1 ga watan Nuwamba da gwamnati ta sanya wa duk baƙin da ba su da rajista ko suke zaune ba bisa ƙa'ida ba, sannan waɗanda ba su wuce wa'adin bizarsu ba da su koma ƙasashensu na asali, ko kuma su fuskanci tasa ƙeyarsu saboda keta dokokin shige da fice na Pakistan. Ministan harkokin cikin gida na Pakistan, Sarfaraz Burgiti, wanda ya sanar da wa'adin a farkon Oktoba, ya ce kimanin 'yan Afghanistan miliyan 1,700 na daga cikin waɗanda za a tasa ƙeyarsu.
To, a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya, inda 'yan bindiga suka kai wani hari na rashin imani a yankin birnin Gwari, wanda suka sabu gallazamar. Wannan karan sun kashe mutane aƙalla 5 ciki har da wani limami, banda awon gaba da suka yi da wasu mutane kuma. Daga Kaduna ga Isa Lawan Ikara da cikakken rahoton.
Da farko dai, 'yan bindigan sun fara kai hari ne a wani masallaci da ke sabon layi a gundumar Kakangin birnin Gwari, inda suka kashe limamin masallacin da wani mamu guda ɗaya, kuma suka jikkata wasu. Hari na biyu kuma 'yan bindigan sun kai shi ne da misalin ƙarfe 6:30 na yammacin jiya Talatar dai, a yankin Bago Madam ɗin da suke ganin yana cikin garin birnin Gwari. Kuma ɗan masanin birnin Gwarin Alhaji Zubairu Idris Abdur'obi ya ce 'yan bindigan sun kashe mutane uku a harin na biyu.
Lamarin tsaro dai ya tabarbare a birnin Gwari, domin a halin yanzu bayan wancan hari da aka kai a masallaci inda aka kashe limamin wurin tare da wani mutum da kuma guda biyu da suke karɓar magani a asibitin birnin Gwari, da yammacin yau Talata waɗannan 'yan ta'adda sun kai hari ga Bagoma, wanda ke kusa da babban asibiti da kuma sakatariyar ƙaramar hukuma. Sun kashe mutane ne biyu, ɗaya daga cikinsu ɗan banga ne da wani mutum ɗan gudun hijira, kuma sun ji ma mutane uku rauni. Baga waɗannan sun shiga cikin wato yankin na Bagoma, sun kwashi mutane maza da mata, kuma sun tafi da su daji.
Kai hari masallaci ga masallata dai a jihar Kaduna wannan ne na biyu cikin watanni biyu. Kuma masani kan harkokin tsaro Manjo Hashin Komaritaya ya ce akwai abubuwan lura.
Wato, in ka dubi yanda aka kai wannan harin na farko, wanda aka kai shi a masallaci, haka kai ga kashe shi limami tare da wani mutum ɗaya da kuma jikkata wa'ensu, yayi kama da kai hari na ɗauki hankali da kuma tsokana. Ta yiwu 'yan bindigan ne suke neman su ɗauki hankalin hukuma, ko kuma su hassasa wani al'amari na faɗa tsakanin al'umma, yanda zargi zai fara fitowa a tsakanin al'umma, musamman musulmi, a maida abin kamar rikici na addini, ta yanda su kuma daga wani ɓangare a hakan ne bukatar su za ta biya. Kar kuma mu manta cewa a yanzu haka akwai wasu gwamnoni, musamman da suka yi yunkurin cewa su a yankunan su za su dau matakin ba sani ba sabo, kamar misali makwabciya jihar Katsina. To, ta yiwu za a fito da wannan tsari ne su 'yan bindiga a nan bangaren jihar Kaduna, don su kauda hankalin mutane daga wancan abu da zai faruwa a jihar Katsina. To, amma dai kuma menene yankin birnin Gwari? Banda rashin yawan jami'an tsaro da ke wajen, akwai rashin kyan hanyar da ko kora ne ba za a iya kaiwa ba, saboda haka akwai kalubale da yawa a wannan yanki. To, dole kula don mataki na bai daya.
Duk kokarin jin ta bakin rundunar ƴan sandan jihar Kaduna ya ci tura. Domin nayi ta kokarin kiran waya cikin daren jiya Talata amma ban samu sa'a ba har zuwa lokacin da wannan rahoto ke haduwa. Kodai kidan masanin birnin Gwari Alhaji Zubair Idris Abdurraubi ya ce ai jami'an tsaron sun yi kokari na kai dauki sai dai kuma ba su yi sa'ar samu ko dan bindiga daya ba.
Jami'an tsaro sun zo inda suka kewaye wannan gidan mai sannan kuma suka yi kokarin bin ta inda waɗannan barayi suka shiga amma ba su samu sa'an kama wani daga cikin su ba. Yadda wuri ya surkube babu inda za a jami'an tsaro su samu su kutsa ciki. To amma muna roƙon jami'an tsaro da kuma gwamnati musamman gwamnatin tarayya lalle a ƙaro jami'an tsaro a birnin Gwari da kuma kayan aiki sosai.
Dama dai ganin hauhawar matsalolin tsaro a wasu sassan jihar Kaduna ya sa gwamnan jihar Kaduna Sanata Malam Obasani ba da damar ɗaukar matasan da za su kare garuruwa da al'ummomin jihar Kaduna da yanzu haka suke ta karɓan horo. Abin da wasu kuma ke ganin zai iya taimakawa wajen magance matsalolin tsaron da suka ƙi cinyewa. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa, a shirinmu na hantsi kuma za a ji fafatawar da aka yi yayin rushe wani gida a jihar Niger Najeriya wanda ake ganin na 'yan Boko Haram ne.
Bayanai dai sun nuna cewa sai da aka samu harbe-harben bindigogi a tsakanin waɗanda ke zaune a gidan da kuma jami'an tsaro. Mazauna wannan unguwa dai mai suna Kulube sun ce sun ga lokacin da jami'an tsaro ke kwashe bindigogi kimanin 100 tare da bindigar nan mai harfo jirgin sama har ma da harsashai kimanin 3,000.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Hukumar zaben Najeriya ta bayyana yadda hukunce-hukuncen kotuna yake kawo tarnaƙi ga ayyukanta. A ƙasar Ghana kuma 'yan jarida ne ke korafin cin zarafi daga 'yan bangar siyasa. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu haka hukumar zaben Najeriya ta INEC ta ce ta shirya tsar domin gudanar da zaben gwamnoni a jihohi 3 da wa'adin mulkin gwamnoninsu ya ƙare, wato jihohin Bayelsa da Imo da kuma Kogi. To sai dai yayin da ya rage ƙasa da mako 2 a gudanar da zaben, hukumar ta INEC ta yi koken cewa tana fuskantar babban ƙalubale sakamakon hukunce-hukuncen da kotuna ke yi da suka shafi sokewa ko sauya 'yan takarar wasu jam'iyyu. Alhali tuni da hukumar ta kammala buga takardun zaɓe tare da sunayen 'yan takara da jam'iyyunsu. A wani taro da ya yi da shugabannin jam'iyyun siyasa, shugaban hukumar zaɓen ta INEC Farfesa Mahmud Yakub ya ce ko baya ga mai da hannu agogo baya, matakin kotunan na kawo tarnaƙi sosai ga ayyukan hukumar.
The commission is concerned about the spread of recent judgments and orders of courts in respect of the nomination, substitution or disqualification of candidates after all the sensitive matters.
Yace hukumar ta damu ayyukan da yawan hukunce-hukuncen kotuna da suka shafi tsayar da 'yan takara, sokewa ko kuma sauya 'yan takara bayan an riga an buga dukkan takardun zaɓe, ko baya ga ɗan karen tsada wajen sake buga takardun domin biyayya ga hukuncin kotu. Haka kuma shi kansa aikin na sake samar da takardun zaɓen cikin ɗagaƙanin lokaci wani babban ƙalubale ne ga hukumar.
But the management of the process is also very challenging for the commission.
A ɗaya ɓangaren kuma Farfesa Yakubu ya ce duk da yake hukumar ta yi ƙoƙarin samar da dukkan kayayyakin da ake buƙata a zaɓukan masu zuwa, to amma tana cike da damuwa kan yawaitar tashe-tashen hankula tsakanin jam'iyyu da 'yan takara a jihohin 3. Yayin da jam'iyyun siyasa suke ci gaba da gudanar da gangamin yakin neman zaɓe.
I wish to remind you as party leaders that free and fair elections are only possible in an atmosphere of peace.
Ya ce yana son tunatar da ku a matsayin shugabannin jam'iyyu cewa sahihin zaɓe zai samu ne kawai a cikin kyakkyawan yanayin zaman lafiya. Ko ba komai, Zabe wani jerin tsare-tsare ne da ya hada mutane a matsayin masu zabe da jami'an zabe da masu sa ido kan gudanar da zabe da kuma yan jarida. Don haka tsaron lafiyar su na da muhimmancin gaske ga hukumar.
Safety is of paramount concern to the commission.
Kamar yadda Farfesa Mahmud Yakubu ya bayyana, masana da dama sun sha bayyana muhimmancin 'yan jarida wajen tabbatar da gudanar da sahihi kuma ingantaccen zaɓe da ma ci gaban tsarin demokuraɗiyya a duk faɗin duniya. To sai dai sautari 'yan jaridar suke kokawa kan yadda rayukansu ke fuskantar hatsari da barazana daga 'yan bangar siyasa, waɗanda ake hasashen iyayen gidan nasu 'yan siyasar ne ke ɗaukar nauyinsu domin musgunawa duk wanda suke ganin ya saba ra'ayinsu. Irin wannan ne ya faru a Accra, babban birnin kasar Ghana, inda wasu matasa 'yan barandar siyasa da ake zargin suna goyon bayan jam'iyya mai mulki ta NPP suka kutsa kai a yayin gabatar da wani shirin tattaunawa kai tsaye kan lamuran siyasa a gidan talabijin na UTV, inda suka tada hayaniya tare da tarwatsa gabatar da shirin. Babban dalilin su na ɗaukar matakin kamar yadda suka faɗa da bakinsu shi ne ana sukar lamirin gwamnati ba bisa ƙa'ida ba a wannan shirin. Duk da yake dai an kama waɗannan matasan tare kuma da gurfanar da su a gaban kotu wadda ta yanke musu hukuncin biyan tara ta cedi 2,400 wato kutankacin dala Amurka 200 kowannensu. 'Yan jarida da dama irin su Maryam Bawa daga gidan rediyon Marhaba da ke birnin Accra suna ganin irin wannan hukuncin ba zai magance barazana da hatsarin da 'yan jarida ke fuskanta ba a kasar.
Gaskiya fa cin zarafin da ake wa 'yan jarida a kasar nan ya wuce yadda kake tunani. Kuma dukkanin wani dan siyasa da zai tashi ya aika matasa su je waje su je su yi banna da sunan siyasa, to da akwai tabbacin cewa ya riga da ya ajiye kudade a kasa da zai yi bailin su idan ma an kama su. Wannan zance ba sai an tsaya ana tantama a kansa ba. Allah na tuba, menene CD 2,400? CD 2,400 ga 'yan siyasa, 'yan siyasa ma waɗanda suke kan karagar mulki a wannan lokaci. Ai ba wani kuɗi bane da ya takara bare ma har ya karya ba. Shi yasa gaskiya ni dai zance idan har za a ci gaba da irin wannan, to dan jarida ba shi da 'yanci, dama can ya aka tsare. Bare kuma har an kai ga kai hari, har a kai a shiga cikin gidan jarida ko gidan talabijin ko gidan radio aje ai barazana, aje ana wa dan jarida barazana. To me kenan ake nufi da mu? Kaga dan jarida yau lokacin da ya zauna in dai baya cikin nutsuwa ba ma zai iya aikin sa yanda ya kamata ba. To yanzu UTV da suka shiga suka je suka yi wannan aika, kana tsammanin idan yanzu bawun Allah ne yazo ya zauna yace zai gudanar da shirin sa ba zai rinka zama cikin wani yanayi na fargaba ba? Wannan kadai ya isa ya sa shi cikin matsala na kwakwalwa. Shi yasa gaskiya wannan hukunci ba hukuncin da ya kamata ai bane. Wannan ai hukuncin wanda ya saci dunkulan magi shi aka yi musun nan, shi aka yi musu.
Shi ma wani dan jarida Abdulhanan Adam daga gidan talabijin na GHO yana da ra'ayi makamancin wannan.
Hari da ake kaiwa madaima labarai ko kuwa a duka da ake wa wa'ensu abu ne da yake yana kawo koma baya a cikin wannan aiki da muke ciki. Abu ne da yake ba an duba an gyara ba zai kara karkata aikin namu da muke yi, domin kwanaki in ka duba madaima labarai da yawa abu ne da yake suna gudun zuwa wa'ensu jihohi da kuma wa'ensu anguwanni da kuma wa'ensu ma'aikata na dukan labarai ko kuwa sa wa'ensu labarai domin za a samu wa'ensu mutane ne ko wa'ensu matasa da yake suna bin bayan wa'ensu jami'in siyasa su musu wa'annan mummunar ko su aikata musu wa'annan mummunar wato IB da yake ana yi yau da kullum. Dayan shi kenan muka gani da wa'ensu matasa da yake suna bin bayan jam'iyya mai mulki yanzu MPP sun kai jiki daga wato wani tasha kenan da ke nan jihar Ankara, domin wato waɗanda ke zama suke aiki ko kuwa suke yawo magana kan wannan tasha abu ne da yake suna wato sokin gwamnati, domin waɗansu alkawla ne da gwamnati ya yi amma bai iya cika ba. Da kuma wani wato budurwa da yake tana aiki daga CTF da kuma da City TV, inda ita kuma ta kai jiki wato inda ake inda ake wato taron jam'iyyar NDC ne a Dawa, inda wato Bala'i ya tashi daga wurin kenan, ita kuma aka mata duka. Yanzu haka ga da muke magana a City FM nan na nuni cewa yarin an kai ta asibiti ana mata duba. Wayan gado abu duka abu ne da yake na kawo kuma baya, kuma akwai irin wannan abubuwa da yake an yi, amma wayanda suke aikata wannan aikin nan ba a samu a jakunnin su, da yake ba jakunnin su suna ganin cewa suka kara aikatawa ko kuma wayansu suka fito suka aikata wannan abu ne da yake su kuma ba za a musu komai ba.
To sai dai matsani shari'a lawyer Anas Muhammad ya ce karancin hukuncin da ake ganin an yi wa ƴan barandar siyasar ba daga alƙalin da ya yanke hukuncin bane, yanayin karar da hukumar ƴan sanda ta shigar ne ya yi tasiri wajen yanke hukuncin.
An caji su conspiracy to commit crime da rioting, wanga kuma a law mu is a misdemeanor, ma dukkan ya kuma zama misdemeanor iri wanga. Jaji ko majistrate na da hanya ta ba fine, to fine nan kenan aka ba su wato ngan duba duka way 200 penalty units, wato wannan ya tashi 2400 per person. Amma inda an sake charging da Allah, jajin bata samun dama ta ba su fine. Amma a gani na cewa an nuna kaman in kai abu an keka kotu a wannan fanni, Allah wasu sun hankalta sun gane kaman gana akwai law. Amma inda abin bai yi mini daji bane charging nan, charging da aka kai nan, azu kusan a ce inda kana da kudi zaka iya kai ko miki nan. The charge is not encouraging at all. Shi ya kawo fine nan 2400 Ghana cedis for irin wanga wato aiki bai deter mutane enough. Amma it's early days yet. La Allah gari ko police sun kuma su je su yi nazari next time ba su kai iri wanga charge court.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Idris Abdalla Bako, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To kai ma gaishe ka da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin harhar ta sama kan yankin Gaza da Hamas ke da iko da shi cikin daren jiya Talata, cikin su har da wani sansanin 'yan gudun hijira da ke gabar teku, yayin da jami'an Falasɗinu suka ce an kashe ɗaruruwan mutane, yayin da ta jinkirta mamaya ta ƙasa zuwa yankin Falasɗinawa, mishan harhar da nufin kawar da ƙungiyar Hamas. Rundunar sojin Isra'ila ta ce harharen da ta kai ta sama sun lalata wurare sama da 400 a cikin sa'o'i 24 da suka wuce, bayan da ta kai hari 320 kwana guda gabanin nan. Fadar White House ta ce ya yi wuri ta yi kira da a tsagaita buɗe wuta a yakin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas. Kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya faɗa wa manema labarai a fadar White House a jiya Talata cewa tsagaita buɗe wuta a wannan lokaci zai amfani Hamas ne kawai, wacce ta yi garkuwa da fararen hular Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Dan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Tom Emma ya janye takararsa ta kakakin majalisar wakilan Amurka a jiya Talata, wanda shi ne koma baya ga 'yan majalisar da suka shafa makonni uku suna gwagwarmayar cike gurbin babban mukami a gwamnatin Amurka. Matsayin kakakin majalisar wakilai ya kasance babu kowa tun ranar 3 ga watan Oktoba da ya wuce, lokacin da dan majalisa Kevin McCarthy ya zama kakakin majalisa na farko da aka tsige daga mukaminsa. Jihohi 33 na Amurka sun yi ƙarar kamfanin Meta, inda suka zarge shi da yin illa ga lafiyar kwakwalwar matasa ta hanyar sawa a jarabtu da dandalin shafukansa na sada zumunta.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawe, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.